الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا مسلمين waɗanda suke halarci a wannan masallacin da masu sauraronmu a haraba da kuma cikin gidajensu da ma waɗanda za su saurare mu ta kafafi daban-daban ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau juma'a 21 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da 21 ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar lissafi wanda aka kakaba muna haihuwar ta annabi Isa na da shekaru 2025 Allah madaukakin sarki ya saki haɗe mu a wannan masallacin mai albarka wanda ake kira Masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya karbi azumanmu ya karbi sallolinmu da sauran ibadodinmu sannan ya biya muna dukkanin bukatunmu yau shine zama na 35 kuma kasid na 35 a cikin karatunmu na suratul isra wanda za mu fara ne da wasu gajajjerun tambayoyi guda biyu tambaya ta farko yana tambaya ne game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmi wa aliyu babuha cewa manzon Allah ya ce ni ne birnin ilimi sa'anna aliyu bin Abi Talib shine kofar wannan birnin. Yace to shin idan wani yazo ya shigo cikin birnin manzon Allah ba ta Ali ba, shi wannan kaka yake za a karba mishi ko kuma a'a ya bi ta satacciyar hanya ne? To babu mamaki wannan ya kasance daga cikin Shi'a ko hadisin dai bai inganta ba. Duk hanyoyin da hadisin ya zo, idan ka tattara ka duba za ka tarar da bai inganta ba. In ka ɗauki littafin Silsilatul Ahadisi Da'ifa wal Mawdu'a za ka ga cikakken bayani akan raunin wannan hadisin. Domin in wannan hadisi ya inganta, kenan yana nuni ne da cewa ba wanda isa ya karantar da karantarwar manzon Allah in ba Ali ba. Ba za a karɓi komi na karantarwar manzon Allah ba sai ta hannun Ali. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare da sahabbai ne cewa falyuballighi shahidul ghaib, ko wanda yake halacce ya sanar da wanda bai nan. Lokacin da yake wannan magana kuma sahabbai ne dubbai suke wuri, ya ba su garanti, ya ba su dama, ya ba su iko, ya ba su ainihin certificate na cewa su je su karantar da waɗanda ba su nan. An fahimci wannan? Don haka wannan hadisin bai inganta ba. In ma ka ɗauki ma'anar shi, kurumta isa ta nuna maka bai inganta ba. Sahabban manzon Allah dukkaninsu, kowannensu yana iya karantar da abin da ya ga manzon Allah ya yi, ko abin da ya ji manzon Allah ya faɗa, ko kuma wata siffa daga cikin siffofin manzon Allah, ko wani abu wanda aka yi gaban manzon Allah, manzon Allah bai yi musu ba. To dukkanin sahabbai suna da inci, suna da dama su karantar da waɗannan, ba sai Ali ba. An gane? Amma Ali sahabi ne babba, mai daraja, mai girma daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin ahlul baitin manzon Allah, ko cikin ahlul baiti kuma yana daga cikin wa'anda annabi ya lullubi da wani bargo yace haula ya ahlul baiti, yace waɗannan wani nau'i ne na ahlul baiti na, ga sun na lullubi. To yana daga ciki. Sannan shi ne mijin Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ne baba Hassan, kuma shi ne baba Al-Husain, ko sannan shi ne khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu, daga Abubakar sai Umar sai Usman, sannan shi ne na hudu, ko yana cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna. Kaga duka waɗannan falaloli ne ga darajoji nan waɗanda sun fi al-lissafa na Ali bin Abi Talib. Amma kasancewar cewa ba a shiga karantarwar manzon Allah, birnin manzon Allah ba a shigowa sai ta Ali, to wannan magana ce wadda take da'ifiya, ba ta inganta ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To sai tambaya ta biyu, ita ma dai ta zo ta yi kama da wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an tamini bi manzilati Haruna min Musa, cewa kai gare ni ya kai Ali, kana a matsayin annabi Haruna ga Musa, kamar annabi Haruna ne ga Musa. Wato Ali bin Abi Talib ga manzon Allah haka yake kamar annabi Harun ga annabi Musa alaihi salatu wassalam. Don haka masu ra'ayi na Shi'a suka tafi akan cewa kenan Ali bin Abi Talib shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya. Muka ce in don hadisi ya inganta babu shakka, amma kuma fassara kuce bata inganta ba. ba ku yi fassara mai kyau ba. Ma'anar hadisin shine kamar yadda annabi Harun yake dan uwa annabi Musa, kuma mai taimakawa mai ƙarfafawa ga annabi Musa, to haka kai ma Ali dan uwana ne ko mai ƙarfafawa gare ni. In ka wuce haka kace duka ka kewaye komi da komi, to sai ka tarar da cewa barna za ka yi. Abu na farko, annabi Harun bai rayu bayan wucewar annabi Musa ba, ya riga annabi Musa wafati ko? Shi ko Ali kun ga ya rayu har bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi Harun ba shi ne khalifa annabi Musa ba, bai gaji annabi Musa ba, domin ya riga annabi Musa barin duniya. Sa'annan abu na biyu, lokacin da annabi Musa ya je karɓa at-Taura, ya bar annabi Harun ya kula mai da al'umma ko? Me ya faru? Shin da ya je ya dawo ya tarar da abin da yake so ko kuma ya tarar da abin da bai so? Kaga ko da ya dawo ya tarar da mutane suna bautar dan maraki. Kenan ya nuna eh an bar ma Ali mulki al'umma, shi ma za a iske mutane suna bautar dan maraki ko? Ina fata an fahimci wannan. Kenan za a samu kasawa ga Ali bin Abi Talib, wanda kaga wannan barna ce, ba wanda ke imani ya cewa in Ali ya shugabanci al'umma za a samu kasawa, kuma Ali bai cancanta ba face munafiki wanda yake ya shigo musulunci da ƙarya domin nufin ya rusa addinin musulunci. An fahimci wannan? Kaga annabi Musa har gemu annabi Harun ya rika ko? Ya ja gemin shi haka. Ina fatan an fahimta. Domin fushi na ya bar mutane akan tauhidi, ya dawo ya iske su suna bautar dan maraki. Shi kuma annabi Harun ya nuna cewa bai iya jajircewa kamar yadda annabi Musa ke iya jajircewa. Bai iya fada da su kamar yadda annabi Musa ke iya fada da Banu Isra'il, domin mutane ne waɗanda suke kangararru. An fahimci wannan? To kenan kamar annabi, kenan kamar Ali bai iya jajircewa bai iya kulawa da al'umma ko? Idan ka ce ka fassara ga baki ɗaya ta kowace fuska. Don haka hadisi yana nufin kai ɗau uwana ne mai taimaka mini, ya kai Ali, kamar yadda annabi Harun yake dan uwa annabi Musa, sa'annan kuma mai taimaka ma annabi Musa. Ina fatar an fahimci wannan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai ci gaba da karatunmu na tafsir, wanda jiya mun yi bayani yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ɗan shi annabi Isma'il suke ginin Ka'aba ko? Da irin addu'ar da suke yi lokacin da suke ginin Ka'aba. To wannan ginin na Ka'aba, wasu malamai sun ce asalin ginin shi farko annabi Adam ya fara gina shi, sai dai babu wani nassi wanda suka zo da shi. Amma suna ƙoƙari ne bisa ga nasu ijtihadi na su ga cewa sun yi aiki da wani hadisi daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Abu Zarrin Al-Ghifari, ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam, ya karantar. Abu Zarrin ya ce qultu ya rasulullah ayyu masjidin wudi'a awwal, yace sai nace ya manzon Allah wani masallaci ne aka fara ginawa farko? Qala al masjidul haram, sai manzon Allah yace masjidul haram shine aka fara ginawa farko. Wani masallaci ne ya al masjidul haram? Shine masallacin Makka ko? Yace shi aka fara ginawa farko. Yace qultu summa ai, sai nace sannan wani masallaci? Qala, sai yace al masjidul aqsa, sai ko masallacin Baitul Maqdis shine masallaci na biyu a doron ƙasa. Ƙulta sai nace kan bainahuma, shi menene tsira da take tsakanin su? Ala sai yace 40 sana, shekara 40 ne tsakanin su. To in ko shekara 40 ne tsakanin su, sai suka ce to dole ne ya zama Annabi Adam shi ya gina Ka'aba, kuma bayan shekara 40 ya dawo gina Baitul Maqdis. Domin idan aka ce Annabi Ibrahim shi ya fara gina Ka'aba, sannan kamar yadda hadisai suka nuna Annabi Sulaiman ya gina Baitul Maqdis, to ko tsakanin Annabi Ibrahim da Annabi Sulaiman akwai shekara ta 1000, to ya za a ce shekara 40? Kuma wannan hadisin hadisi ne muttafaqun alaihi, balle ka ce da'ifi ne, shine hadisi na 3366 a cikin Sahihul Bukhari, a Sahihu Muslim hadisi na 520, sa'annan a Al-Musnad na Imam Ahmad hadisi na 21478. Hadisi ne tabbatacce, ingantacce. To sai zamanto malamai sun bada wata fassara ta daban wadda za mu zo mu ji ta yau insha Allahu ta'ala, wadda ba mamaki ya zan tafi wannan kyawu, kuma wannan fassarar za ta dace da wannan hadisin insha Allahu ta'ala. To Annabi Ibrahim lokacin da ya tashi gina ɗakin Ka'aba, ba zuwa ɗaya yayi sassaƙa wuri ba, ba share wuri kawai yayi ya fara ɗora gina ba, sai da Allah ya aiko mala'iki, mala'iki ya gwada mishi daidai iyakoki cewa ga farko inda ɗakin Ka'aba zai fara, ga kuma inda ɗakin Ka'aba zai ƙare. Ya gwada mishi ko'ina na ɗakin Ka'aba, sannan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ɗora ginin na Ka'aba. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izbu wa ana li Ibrahima.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa izbu wa ana li Ibrahima makanal bayti alla tushrik bi shay'a وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
الله ما دوكين سركي يتي وإذبوا وأنا لإبراهيم مكان البيت أي واذكر لهم يا محمد كأمبا تعمس ياكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذبوا وأنا لإبراهيم مكان البيت. اللوكتين دا muka gwada mu Annabi Ibrahim iyakoka na ɗakin Ka'aba, cewa ga iyakoka inda zai gina. Annabi Ibrahim kuma ya zo ya gina ɗakin na Ka'aba, bai ƙara ba, sa'annan ko bai rage ba. To kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar, ba wucewar Annabi Ibrahim, kun ga shine banil Ka'aba, shi ya gina ɗakin Ka'aba kun da dubban shekaru, har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi yana a garin Makka, sai dai lokacin gabanin an haiko shi ne yana saurayi. Ɗakin Ka'aba ya taɓa yin gobara, aka samu wuta ta tashi ɗakin Ka'aba, bayan wutar ta mutu kuma sai ga ruwan sama, suka zo suka daki bambayen da ɗakin Ka'aba, wanda wannan yasa ginin nashi ya rauni matuƙa. Mutanen Makka suka haɗu suka zauna suka yi shawara cewa a sake ginin na ɗakin Ka'aba, kada a bar shi haka, domin wannan bangon kowane lokaci bambayen na ɗakin suna iya faɗuwa. Don haka suka rusa ɗakin Ka'aba suka sake gina shi. Sai dai wajen ginawa kuma sun zauna sun ɗauki alƙawari cewa ba a sa kowace irin dukiya face dukiyar halal. Duk wanda zai ba da dukiya wajen ginin na ɗakin Ka'aba, to ya tabbatar da cikin dukiyar halal ne ya ba da wannan dukiyar. Ya tabbatar da cewa cikin dukiyar halal ne ya ba da wannan dukiyar. Ina fatar an fahimta. Bisa ga wannan suka har hada dukiya, sai zan dukiyar ba ta yi yawa ba, aka zo wajen ginin da ɗakin Ka'aba. Aka ɗaukaka ginin, sai suka ga dukiyar ba ta isa su ginin ɗakin duka. Dole suka raba, suka fitar da wani ɓangare, suka gine daidai inda dukiyar ke isa. Ɓangare ɗaya suka bashi waje. An fahimci wannan shi ne gefen arewa, da gefen arewa. Domin ɗakin na Ka'aba Annabi Ibrahim ya gina shi ne bango uku. Bango na hudu ba daidai yake da sauran bangayen uku ba. Bango na hudu cycle ne, ya ɗiba cycle haka ya gina shi. An fahimci wannan kamar nan haka. Bango na arewa sai ya zama motorcycle, to haka ya gina shi. To da suka tashi, sai suka fitar da cycle ɗin waje, suka gina shi bangaye guda hudu. To wannan cycle ɗin har yanzu yana nan ko? In ka zo ga ɗakin Ka'aba kana ganin cycle, wanda shi ma cycle ɗin yanzu an tadda bangon nashi, ya ɗan yi tsawo, zai kama mutum har zuwa ga ƙirji haka. Ana kira shi Hijiru Ismail. An gane? To da can yana cikin ɗakin Ka'aba. To daga baya sai aka fitar da shi wannan lokacin. Sannan Annabi Ibrahim ya gina ɗakin Ka'aba da ƙofofi guda biyu. Ƙofa guda ta gabas, ƙofa guda ta yamma. Da suka tashi, sai suka gina shi ƙofa ɗaya, suka rufe ɗaya. Domin mutane na shiga ta nan su fita ta nan, su kuma suna son su yi control na mutanen da ke shiga. Idan ka shiga ta kofar nan da ka shiga, dole ta nan za ka fita. Sa'annan kofar ga ƙasa take, ko da ya gina shi kofar ƙasa take kamar kofar masallacin nan da kofar ɗakunan mu. To baki na zuwa, kawai mutanen gari ko da suka duba sai su gaba ko cikin ɗakin Ka'aba. To sai suka yi dabara, sai suka gina ƙofar, sai zaman ta ƙofar ba su aji ta ƙasa ba, da sama ta fara. Ɗakin Ka'aba yana da tsayi ƙwarai da gaske. An fahimta? Ba tsayin ɗakunan mu ba ne, kamar gidan sama ne. Yana da tsayi ƙwarai. Don haka ƙofar ko da ta fara, in ka zo kai tsaye bakin ƙofar ɗakin Ka'aba, za ka ga ƙofar ta fara ne wuraren kanka haka, in kana ɗan da tsayi zuwa sama. Kenan idan baƙo ya zo bai iya shiga, sai ya ari tsani ga hannunsa ko? Sai ya ari lada, kwaranga, sai ya ari kwaranga ga hannunsa. Wajen aron kwaranga za su san cewa kenan yana da nufin ya shiga ɗakin Ka'aba. Da haka su a nasu dabarun ga abin da suka kitsa nan. Aka zo wajen aza Hajarul Aswadi. Allah ya gwadi girma da matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya zama Annabi ne ya aza Hajarul Aswadi. Manyan gari suka zo aka yi ta fadawa zai aza Hajarul Aswadi. Kowa ya ce shi zai dora shi, saboda sun san albarkar da ke cikin dutsen. To sai aka ware manya dattawa, ‘yan majalisa suka koma gefe suka yi mitin, suka ce to gobe duk wanda ya riga kowa shigowa cikin masallacin nan, tun da safi ya riga kowa shigowa masallaci, shi zai aza Hajarul Aswadi daidai inda yake, wanda duk ya riga kowa shi zai dora shi. Suka yi alkawali da Ubangijin Ka'aba cewa ko ba wanda zai je ya faɗa ma sauran jama'ar gari. da haka suka kasa suka sa ido suka tsare. Ana haka gari na wayewa, wa ya riga kowa shigowa, sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga kowa. Don haka nan da nan suka ci ga sakamakon meeting din su na jiya, kuma Annabi shi ya ci. To duka gari sai ya dauki murna, saboda kowa na so Annabi a lokacin. Ba a samu wata kabila wadda ta yi musu ba. Annabi ya zo wajen dora Hajarul Aswad din nan, sai yake ko wata kabila ta bada mutum daya. Kabilun suka bada mutum daya dai. Sai yake a kawo wani kyalle haka, wani mayafi aka kawo, sai dora Hajarul Aswad cikin kyallen. Sai yake ko wani wakili na kabilun nan ya rika a daga a cire kyallen sama. Suka rika aka cire kyallen sama har inda za a aza Hajarul Aswadi. Sannan Annabi ya ciro ya dora. Kaga kowace kabila ta taimaka wajen dora shi ko?
Allahu Akbar.
Wanda wannan adalcin yayi ma dukkanin mutanen Makka dadi. To aka dawo aka gina dakin Ka'aba aka sake gyara shi. Wanda muna da hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar hadisin Ummul Mu'minin Aisha, lokacin da Yazid bin Muawiya ya yaƙi garin Makka, ya zo cewa lallai zai kashe Abdullahi bin Zubair, saboda Abdullahi ɗan Zubair ya ƙi mishi mubaya'a, zai kama shi ya kashe shi, ya tankwasa mutanen Makka dole sai su yi mubaya'a gare shi. Mutanen Makka suka shirya su kuma suka tsare gari, ba wanda zai iya shigo musu gari. Don haka aka koma bayan gari ana jefo su da majaujawa. Za a yi majaujawa ta duwatsun wuta sai a jefo. Idan ta fada ga gida-gidan zai kone, idan ta fada ga mutum kuma zai kone ya mutu. To sai zan kamar ana wasa da wuta garin Makka. Can cikin dare sai ga wuta ta tabi ɗakin Ka'aba. Tana tabin ɗakin Ka'aba sai kyallen Ka'aba ya kama da wuta, wanda ya sanadiyar konewar ɗakin Ka'aba. To a shekara ta 64 da Abdullahi ɗan Zubair ya tashi gina, bayan wucewar Yazid da ya tashi gina ɗakin Ka'aba, sai ya samu hadisin Ummul Mu'minin Aisha, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda. Dama Ummul Mu'minin ta ba shi hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi fatahu Makka, Annabi ya ce mata: alam tara ila qaumiki hina banawul ka'abata ittasaru ala qawaidi ibrahim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata: e baki ga mutananki ba lokacin da suka yi nufin sake gina ɗakin Ka'aba, lokacin tun ina saurayi sanda na ɗora Hajarul Aswadi, shin baki ga sun rage girman ɗakin Ka'aba ba, sun rage foundation nashi ba, sun rage mishi girma, sun fidda wani bangare waje ba? Qultu ya Rasulullah. Sai Ummul Mu'minin Aisha tace, sai nace: ya manzon Allah, ala taruddaha ala qawaidi ibrahim, e ba za ka sa a rusa ɗakin Ka'aba ba a maishe shi ginin da Annabi Ibrahim ya yi mishi ba? Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata: laula anna qaumaki hadisu ahadin bi jahiliyatin aw bi kufrin. Yace ba don da kasancewar al'ummaki ba su dade da baro jahiliya ba, ko ba su dade da baro kafirci ba. Yace la anfaqtu kanzal ka'abati fi sabilillahi, yace da na zo duk taskar da take cikin ɗakin Ka'aba, dukiyar da ake ajiyewa cikin ɗakin Ka'aba, na rabe ta fi sabilillah, wajal wala ja'altu baba habil ardi kuma da na kuma ga kasa wala adqaltu fi hal hajra kuma da na tsuki hijir isma'il na mai shi cikin ginin dakin ka'aba yace amma al'ummaki baki ne daga shiga musulunci idan nace in yi haka to wannan abin zai iya haifar da wasu shakku da wasu abubuwa cikin zukatansu don haka bane su shi yasa na zabi a bar shi a wannan ginin haka nan hadisi yana a sahihul bukhari darfi ne a hadisi na 1586 sannan da hadisi na 4488 cikakken hadisin kenan a sahihu muslim hadisi na 1333 a al-musnad na imam ahmad hadisi na 25495 hadisi ne wanda yake tabbatacce kaga annabi yayi ya so da abin a ci ya gina dakin ya mai shi bisa ga gini na annabi ibrahim ko to amma ko bai samu dama ba saboda mutane ba su daɗi da barin kafirci ba idan yace zai gina dakin ka'aba bisa ga gini na annabi ibrahim to zai ja cece ku ci ba mamaki wasu za su iya ridda su bar addinin musulunci saboda ko a jahiliya ko kafirai suna matukar girmama dakin ka'aba cewa a taba dakin ka'aba ba karamin abu bane ga mutanen makka don haka annabi bai canza ginin ba to lokacin da sojojin yazidi suka kona dakin ka'aba Abdullahi dan Zubair ya tashi ginawa sai ce to tunda dai ga uzuri ya zo dakin sai an sake gina shi to bari kun mutane sun dade da bara jahiliya duk da hijira ta shekara 64 don haka bari in gina dakin na Ka'aba bisa ga gini na annabi Ibrahim yayi kofa biyu ya sa hijir Isma'il cikin dakin Ka'aba ya gina shi tabbas bisa ga harsashin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gina dakin na Ka'aba bisa ga karantar wadda ummul mu'minin Aisha ta yi mishi to bayan shekara 9 shekara ta 73 ko Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi ya shigo garin Makka ya yaki garin Makka ya kashi Abdullahi dan Zubair bayan ya kashi Abdullahi dan Zubair kuma wajen yakin dakin Ka'aba kuma an sake jifa shi da majaujawa ya sake konewa don haka da suka tashi gina shi sai suka mishi shi bisa ga gini wancan nada ba wanda dan Zubair yayi ba Ibn Kathir a cikin Al-Bidayah wa Nihaya yake sai bayan sun gina dakin sun gama daga baya suka ji labarin cewa ai dan Zubair ya gina shi ne bisa ga ginin annabi Ibrahim sai suka rika cizon yatsa suka ci da sun san haka to da sun bashi a bisa ga wannan tsarin ginin amma rashin sani ne yasa suka canza tsarin ginin an gane duk da yake suna son su aibanta su suna cewa a sun yi haka ne domin su koma ma sunnar jahiliya a sun yi haka ne bisa ga rashin sani ina fatar an fahimta daga baya bayan zuwan su Imam Malik khalifa na wannan lokacin Al-Mahdi bin al-Mansur shi kuma sai ya zo ga hadisi ga yadda ginin yake lokacin annabi Ibrahim kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi burin ya sake gina dakin na Ka'aba bisa ga ginin annabi Ibrahim sai ce to shi ma yana son ya rusa dakin na Ka'aba ya maishe shi bisa ga gini wanda yake bisa ga tsarin ginin annabi Ibrahim to abin mamaki lokacin mutane ba su aiki da ka haka kurum ko sai sun nemi shawaran malamai da haka wannan khalifan Al-Mahdi ibn al-Mansur sai ya bi shawarar Imam Malik, ya je makarantar Imam Malik, ya same shi, ya kai Malik bin Anas ga tambayar da nazo maka da ita, ka ga dai hadisi kaza ya inganta, to shine nake ganin mu sake rusa ɗakin Ka'aba mu mayar da shi bisa ga harsashen nan da Allah ya guda mu Annabi Ibrahim, ko wanda Qur'ani ke faɗi wa isba wa anali Ibrahima makanal bait, to wannan harsashen mu sake mai shi bisa gare shi. Me kake gani ya kai Imam Malik? فقال له سي امام مالك يتي مشي اني اخشى ان يتخذ الملوك لعبا يتي تو ني دي انا صورن كد سراكو ناس دوكي داكن كعبا وجن واسا كلما جاء ملك بناها على الصفه التي يريد يا زمو دو سلكين دا يزو زي روس داكن كعبا يا ساكي جنا شي غا صفه دا يكي سو هر اوايي غري جرما دا هايبا تا داكن كعبا تا zubi daga cikin zukatan mutane, don haka a bar shi haka nan kada a sake rusawa. Wannan shawara ta Imam Malik ita ta sa aka bar ɗakin na Ka'aba a wannan siffar wanda yake har yau, duk da yake ya taɓa rushewa ko bayan wannan lokacin. Akwai lokacin da aka zo aka rusa shi, ko Abu Tahir al-Qaramiti, wanda na ba mu tarihi ne, wanda ya zo tare da runduna, wata irin babban runduna, ya samu mutanen Makka daidai lokacin aikin haji, kuma yawmut tarwiya, ranar da aikin haji ke farawa, ran 8 ga wata alhazai suna Mina, ya zo ya cimma ɗakin Ka'aba tare da wata irin babban runduna. Wannan lokacin wuraren shekara 317 bayan hijira, shekara 317 bayan hijira, kaga bayan wucewar irin su Imam al-Bukhari, su Imam Muslim, su Abu Dawud, ko su Tirmidhi, ina ganin Hannasa'i wannan lokacin ya wuce, su Ibn Majah, an fahimta? Wanda ke lokaci wannan lokacin irin su Al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi da makamantansu su ne suke tasowa. To a daidai wannan lokacin ya farma ɗakin Ka'aba, ya yi ma ɗakin Ka'aba ta annaci wanda ba a taɓawa musulunci ta annaci mai girma irin shi ba, domin da izgili da wulaƙanci haka ya zo yana rusa ɗakin Ka'aba. Sai a zo a ja rufin ɗakin Ka'aba a buge nan, a zo ana bugun ɗakin Ka'aba, an cire gambun ɗakin Ka'aba, an cira shi saba ana hajujuwa da shi, yana faɗin aina rabbul hazal bait, ina ubangiji wannan ɗakin, ko ya kasa ne bai iya kare ɗakin shi, ina tsairin ababil suke, ina tsuntsaye waɗanda suke ɗauke da yamɓu na wuta, ina suke waɗanda aka jefa ma Abraha al-Ashram wanda ya je yakin ɗakin Ka'aba, ina suke tarmihin bi hijaratin min sijjil, ina tsairin ababil, ina jama'a tsuntsayen nan take, tsuntsayen nan jama'a su zo ga munan muna rusa ɗakin Ka'aba, shin ko ubangijin Ka'aba ya kasa? Sai a fashe da dariya. Haka suka yi ma Ka'aba wulaƙanci, suka bubbuge bangayen Ka'aba, suka ciccire duk wani abu da ke ga jikin Ka'aba, suka cire Hajarul Aswadi, suka tafi da shi, suka bar ɗakin Ka'aba haka nan, sai da Hajarul Aswadi ya shekara 22 hannunsu, sa'annan da baya aka biya su fansa ta kuɗi masu yawa waɗanda za su fassaru biliyoyin kuɗi na wannan lokacin, aka ansu Hajarul Aswadi, sa'annan aka sake mayar da shi inda yake. Don haka kaga Ka'aba ta taɓa shekara 22 babu Hajarul Aswadi, ko lokacin wannan ɗan Shi'a ne, Abu Tahir Suleiman Al-Qaramiti, wanda yake yana cikin wata mazhaba ta Shi'a, wanda suke ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai ya shiga wuta. To mun ga yadda aka gina ɗakin Ka'aba. Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya gina ɗakin Ka'aba tare da ɗan shi Annabi Isma'il alaihi salatu wasalam. To bayan ya gama ginin ɗakin Ka'aba, sai ya yi ma mutanen Ka'aba roƙo, ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan.
Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
الله ما دوك كين سركية النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتقى حنو يتي ربنا وبأس فيهم رسولا يا أبنجي كأيكم سمنزو منهم كمدك تكينسو kada a dauko manzon daga waje a kawo musu, a aminhum daga cikin su, ai min anfusihim ko kuma min anfasihim daga cikin su, kuma ko cikin su wanda yake kowa daraja daga cikin su. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kuma wannan roƙon Allah ya karbe shi, yace laqad ja'akum rasulun.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
So kaga an ce minhum, sai gashi an ce laqad ja'akum rasulun, tabbas manzo ya zo muku ku mutanen Makka. Min anfusikum daga cikin kawunanku, kaga minhum ko wata kira'a min anfasikum daga cikin mafifitanku, an gane kaga duka dai minhum din nan ya tabbatu. Yatlu alaihim ayatika, wannan manzon ya zama yana karanta musu ayoyinka ya Allah. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata, ya san yana karantar da su alkitabu shine alqur'ani, wal hikmata ita ce sunna, yana karantar da su alqur'ani yana kuma karantar da su sunna. Wa yuzakkihim, sannan ya tsalkake su daga bautan gumaka, ya tsalkake su daga ayyuka na barna. Innaka antal azizul hakim. So kaga Allah madaukakin sarki ya karba wannan addu'ar ko ya aika Annabi sallallahu alaihi wasallam. So kaga yadda sha'anin gefen Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ya kasance, akwai tarihi mai tsawo karkashe shi, yanda mutanen Makka suka zauna da yaƙe-yaƙen da ya faru cikin su, da matsalolin da suka faru cikin su masu tsawon gaske, da abubuwan da suka faru cikin su, da irin yadda ake girmama su saboda ɗakin Ka'aba, da yadda Abraha al-Ashram ya zo ya rusa ɗakin Ka'aba, da yadda Allah ya yi da shi har zuwa aikowar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tarihi ne wanda yake mai matuƙar tsawo, malamai sun ambace shi a cikin littattafansu daban-daban. To ɗakin Ka'aba shine ɗakin farko na ibada wanda aka fara ɗorawa a doron ƙasa. Gabanin a gina ɗakin Ka'aba babu wani ɗaki na bautar Allah wanda yake bisa doron ƙasa, wanda Ƙur'ani ya tabbatar mana da haka ko? Jiya mun karanta ko ba mu karanta ba shi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin.
Allah madaukakin sarki ya ce lallai awwala baitin, farkon ɗaki wudi'a lin-nasi, ai wudi'a li-umumin nasi, wanda anka gina domin dukkanin mutane su zo su bauta ma Allah. Lallazi bi bakkata shine wannan ɗakin da yake a garin Makka, mubarakan ɗaki mai albarka, wa hudan lil-alamin, kuma shiriya ga talikai, ɗaki ne mai albarka wanda karatunmu na wannan surar mun yi bayanin albarkar ɗakin kun, sannan kuma ko bana a farko-farkon Ramadana mun yi bayani na irin albarkar da ke ciki wannan ɗakin na Ka'aba, da irin albarkar da ke ga kaje masallacin Ka'aba musamman cikin watan Ramadana kun, musamman ma goma na ƙarshe ya zanka dace da Lailatul Qadr a cikin wannan masallacin. Mun yi bayanin dukkanin ayoyin da suke cikin masallacin, al'amura waɗanda suke masu girma. To Annabi Ibrahim shine banil Ka'aba bi nasil Qur'an, an fahimci wannan? Shine banil Ka'aba, shi ya gina ɗakin Ka'aba. To wajen masallacin Baitul Maqdis, to Ibn Kathir ya ambata a cikin Al-Bidaya wan Nihaya, yace ahlul kitabi sun ce wanda ya fara gina masallacin Baitul Maqdis shine Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Sa'annan daga baya Annabi Suleiman ya zo ya buge ginin na ɗakin na Baitul Maqdis, ya sake gina shi, ya faɗaɗa shi, ya ƙawata shi, abinda suke kira Temple of Solomon. Temple of Solomon ya gina shi, ya ƙara girmama shi, ya ƙara faɗaɗa shi, ya ƙawata shi, iya ƙawatawa. To in ku Annabi Yaqub shi ya gina ɗakin masallacin Baitul Maqdis, to ba mamaki wannan hadisin ya zamanto an samu ansa, domin tsakanin Annabi Ibrahim da Annabi Yaqub ana iya samun waɗannan shekarun 40, domin Annabi Ibrahim shi ya haifi Annabi Ishaq, kuma yana raye Annabi Ishaq ya haifi Annabi Yaqub. Don haka Annabi Ibrahim da Annabi Yaqub sun zauna duniya ɗaya, an fahimta? Kenan bayan shekara 40 da Annabi Ibrahim ya gama ginin ɗakin Ka'aba, shi kuma Annabi Yaqub sai ya ɗauki ginin masallacin Baitul Maqdis. Kaga kan bainahuma dinnan an samu ansa 40 sana ko? Kaga an samu wata fuska ta yin jam'i. Ya ce to don haka wannan fassarar ta Banu Isra'ila ba ta da aibi, ba mamaki ta zamo gaskiya, saboda ko za ta zamo daidaitawa da abin da yake cikin wannan hadisin, hadisi mai albarka. To a ɗayan gefen mun yi bayani akan cewa Annabi Ishaq dai babu wani account, babu wani bayani na yadda aka haife shi. To shi ma dai ya girma, ya aure matar da ake kira Rifqa, wadda a yarensa na Bible suke kira Rebecca, wadda kamar da jini bayani jiya ta shekarar 20 tare da shi bata samu ciki ba, tana cikin damuwa, sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya albarkace ta da samun ciki. To amma bayan cikin yayi wasu watanni, sai ta ji cikin ya saba ma sauran cikkuna, domin ƴaƴan da suke ciki fada suke yi. Abin mamaki, yara jarirai cikin ciki ta waye suna fada da juna. Ta fada ma mijinta Annabi Ishaq alaihi salatu wassalam, ya ce to ki mayar da al'amarin zuwa ga Allah, ki roƙe shi domin ya sanar da ki. Ta roƙi Allah kamar yadda su ahlul kitabi din suke faɗi, sai Allah ya sanar da ita cewa ƴaƴanta ne guda biyu tawayi, babba da ƙarami, waɗanda za ta haifa, waɗanda za su rayu a rayuwarsu ba su da jituwa, za su yi ta faɗa da juna. To faɗan tun a cikin ciki ya fara, don haka bayan ta haife su kuma haka za su ci gaba da rashin jituwa, za su samu rashin jituwa mai girma tsakaninsu, kuma in sun mutu ma ƴaƴansu za su gaji rashin jituwa, sa'annan jikokinsu su gada ila yawmin qiyamati, haka za a samu zuri'o'insu suna faɗa da juna. Wanda kamar yadda ne bayani cewa yanzu haka abinda suke kallonsu ƴaƴan su ne Banu Isra'il da kuma Falastinawa. fadankin cikin ciki aka faro shi. Duk da yake wasu daga cikin Krista suna musanta cewa ba Palestinawa bane, amma dai idan ka tsaya kabi littafansu, kabi rubuce-rubucensu, kabi abinda suke ambatawa, za ka tabbatar da cewa Palestinawa suke nufi, su ne abokan faɗan na Banu Isra'ila tun a cikin ciki. Aka haifi ‘ya’ya guda biyu, wanda aka fara haihuwa aka sami shi Isu, wanda biyo bayan shi kuma aka sami shi Yaqub. Suka tashi kamar yadda ni muku bayani jiya ko? Sannu-sannu suka taso, Isu yana cikin daji yana farauta, ga jikin shi da yawan gashi, sa'annan ga fatar shi jawur. Shi kuma Yaqub yana cikin gari yana kiyon dabbobi, sa'annan ga shi mai son karatu. Kuma daga cikin ɗabi'unsu, Isu mutum ne wanda bai cika kula da gobe ba, bai da hangen nesa, ga ƙarfi amma babu hangen nesa. Shi kuma Yaqub shi ne ke da rashin ƙarfi, amma kuma mutum ne mai hangen nesa, mutum ne mai son addini. Don haka suka tashi. To ga al'ada ta Banu Isra'il, ga gida duk wanda yake babba to shi ke gado. Don haka Isu shi zai gada annabi Ishaq alaihi salatu wassalam bisa ga al'ada. Sannan shi annabi Ishaq zai samu albarka, ya zanya gadi dukiyar annabi Ishaq, kuma ya gadi albarka annabi Ishaq. Shi ko Yaqub yana ne yana kalle da wannan albarkan, yana so kuma yana sha'awa zuwa gare ta. Ya za a yi ya same ta, kullum shi ne tunanin shi. Wata rana sai ya dafa wata miya mai daɗi, ya sa nama, ya sa komai ciki, ya sa kayan ƙamshi. Daidai lokaci Isu na jin yunwa, Isu ya biyo ƙamshi, ya shigo har cikin ɗaki, ya tarar da ɗan’uwan shi Yaqub. Ya ce, ya Yaqub, ni dai da Allah zubo min miyan nan da ɗan naman nan in ci. Ya ce, ina? Ya ce, ba zan baka ba sai in za ka yi min alƙawali ɗaya, kuma ka yi rantsuwa. Ya ce, menene kake so yi maka rantsuwa? Ya ce, to rantsuwar da nake son ka yi mini cewa wannan albarkar da babanmu zai sa maka ka bar mi ita, sannan wannan gadon na babanmu kuma ka bar mini. To da yake Isu bai kallon gaba, shi yanzu yake kallo. Sai ce, to in tsaya jiran abin da ban sani ba, ko in riga baban mutuwa ma, ni ka tsaya hangen wani abu da an nesa, ga yunwa na batun kashe ni yau. Da haka sai ce a sa mai, sai ya rantsuwa, ya ce samin, aka samai abinci ya zauna ya ci. Duk da haka dai tsugunne ba ta ƙari ba, baban nasu na nan tsufa na ƙara bayyanuwa gare shi har ya kai ga yamma kafci. Idanuwan shi ba su gani, ya hangi cewa mutuwa yanzu ta kusanto shi. Sai kira Isu ya ce, to kaga yanzu mutuwa ta kusance ni, ina son in sa maka albarka, ina son kuma ka gaji gidan nan. To amma ka je ka yi min farauta, ka kamo min wata dabba daga cikin dabbobi, ka dafa abinci mai kyau ka kawo mini. Idan na ci wannan abincin, to zan sa maka albarka, kuma zan baka gadon gidan nan gaba ɗaya. Sai Isu ya fita yana farin ciki, ya sulale ya tafi. Ashe mata annabi Ishaq tana ji, Rifka wato Rabika, sai ta ce taɓijin, lalle babban magana. Ita kuma ta fi son annabi Yaqub saboda natsuwar da ke gare shi da hangen nesa da zama cikin mutane. Sannan lokacin da ta yi
Allah ya nuna mata abin da ke cikin cikinta, an nuna mata cewa karami shi zai gadon uban. Da haka tun nan ta samu ranta cewa kenan ba Isa zai gadon uban ba. Da haka sai ta je ta jawo Yaqub ta ba shi labari ga abin da ake ciki. Yayi maza maza ya kama tunkiya daga cikin tumaki ne ya yanka. Ya kamo ya yanka. Aka hada miya nan da nan. Wance yana can daji yana bada abin farauta ko? Ba mamaki sai ya kwan daji sannan ya harba abin farauta. Shi kuma wannan har ya tsara komi. To amma matsala idan ya zo wajen ya samu albarka sai ya tabi jike shi. In ya taba kuma zai ji babu gashi. Zai gano. Don haka sai ta yi unhani da gashin dabbobi. Ta shiryar da shi. Ta sami shi gashi yayi kamar Isa ne. Ta ce in ka je ka ci Isa ne. Wasu Annabi Yaqub ya dauki wannan abincin ya je. Ya ce ga baba gashi na dawo. Ga kuma abincin da ka ce in sa maka. Sai ya jefa hannu haka sai ya lalaba ya lalaba ya tattaba shi ya tattaba shi. Ya ce jiki kam jiki na Isa. Amma sauti murya. Murya ta Yaqub. Don haka ya ce babu matsala. Ya ce to matso. Yan matso ya dafi kai na yi mai addu'a ya samu ya albarka. Kuma shi ke nan magana ta ƙare. Ya bar mai abincin ya ci. Can sai ga Isa ya dawo ya kama dabba ya zo ya gyara ya zo ya dafa ya yi komi ya kai ma uban. Sai uban ya ce ba ka kame abinci ɗazu ba. Ya ce a'a. Ya ce tuf. Ya ce wallahi to ɗan uwanka kenan ya yaudare ka. Yaqub ya yaudare ka ya kawo min abinci kenan a matsayinka ni har na samu ya albarka. Kuma da an sa albarka ba a iya walwale ta. Don haka babu wata makawa dai illa ka yi hankuri yanzu. Ya ce ni Yaqub zai ma haka. Ya ce wallahi koran da duk ubanmu ya mutu ni ko na alƙawalin sai na kashe shi. Na ɗauki alƙawalin sai na kashe shi. Wata jiya sai ta ji tsoro. Sai ta tura Yaqub ya koma ƙasar Iraki da zama wajen wani yayanta. An gane wanda ake kira Laban. Sunan shi Laban. Ta ce ya koma can yadda zama. Domin gudun kada yayan shi ya aibanta shi. Dama ba shiri ke tsakaninsu ba. Tun cikin ciki suke faɗa. Don haka sai ya kwashe ya koma. Ya kama hanya. Yana tafiya sai da ya kai wajen wani dutse haka ya gaji. Sai ɗan gincira ya kwanta sai bacci ya ɗauke shi. Can cikin bacci ne sai ya mafarki. Ana faɗa mishi cewa Allah ya ɗaukaka shi kuma ya mai albarka. Ya dawo nan wurin ya gina wani masallaci. Wannan masallacin shine masallacin Baitul Maqdis. Don haka sai ya farka daga bacci sai ya sa alama. Ya ce to nan zan gina masallaci. Sai ci gaba da tafiya sai da ya tafi gare Haran cikin ƙasar Iraki. Ya sauka wajen mahaifin wajen abin nan ƙanin mahaifiyar shi wanda ake kira Laban ko yayan mahaifiyar shi. Ya zauna can. Wanda can ne har ya yi aure. Ana gwada mini lokaci tun ɗazu. Sai dai zuwa gobe za mu ci gaba mu ji yadda ya aure. Kuma ku ji yadda suke siffanta annabawan Allah da auren da annabawan Allah suka yi. Da yadda ya aure, da yadda ya gina masallacin na Baitul Maqdis, da yadda ya dawo, da yadda lamari ya ci gaba da kasancewa na Annabi Ishaq alaihi salatu Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam har ya haifi 'ya'ya 12. da dai duk abin da ya ci gaba da faruwa insha Allah ta'ala zuwa gobe za mu ji wannan ya ba mu ladar shi abin da muka faɗa bisa ga kuskure kuma ya gafarta muna akwai bawan Allah da ya kawo mai yana roƙo a yi mishi addu'a Allah ya gafarta mu mahaifin shi sannan mahaifiyar shi kuma ya ƙara mata rayuwarta albarka ya ƙara mata nisan kwana Umar S sunna ko haka ne ya rubuta sunan shi to muna roƙo Allah ya biya maka wannan buƙatar Allah ya gafarta mu mahaifinka da mahaifayyan mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda kuma suke raye daga cikin su Allah ya ƙara mu rayuwar su albarka Allah ya ƙara mu rayuwar su albarka Allah ya ba su lafiya Allah ya taimake mu ya Allah ka taimake mu ya Allah ka riƙa muna ya Allah kada ka bar mu da dubaran mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin garuruwan mu da biranen mu da ƙauyukan mu da unguwannin mu da gidajen mu da zukatan mu ya Allah ka taimake mu ya Allah ka azurta mu wannan yunwa da tsadar kayayyakin abinci da sauran kayayyakin masarufi ya Allah ka kawo mana da su ya Allah ka kawo mana da su ya Allah ka wadata mu ya Allah ka wadata mu Allah ka ba mu arziki marigayen mu Allah ka gafarta musu mu da muke raye in tamu ta zo ka sa mu cika da imani ka sa kabarburan musu kasance lambuna daga cikin lambuna aljanna sannan gobe kiyama ka tashe mu karkashin al'arshin ka ya Allah ranar da babu wata inuwa face inuwarka sa'annan ka sanya mu mu samu makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama a cikin gidan aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to ga wani ya zo yana son ya musulunta sai mutane su dan tsaya ina yake kana jin Hausa eh so ka sa abin da ake kira musulunci do you know what is islam musulunci shine ka yi imani ka gaskata cewa babu wanda ya cancanta a bauta mafaci Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne shine manzo na ƙarshe ya zo mana da alqur'ani domin mu yi amfani da alqur'ani mu bauta ma Allah in kai imani da haka tashin farko to kaga ka cika sharadi na farko sharadi na biyu akwai wanda ya cilasta ka cewa sai ka musulunta ba wanda ya cilasta ka shekarunka nawa shekarunka 20 ko to daga ƙarshe zan baka kalma wanda zaka yi duk abin da na faɗi ka faɗi da kai wannan kalman shikenan ka zama musulmi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allah kaje mu cike ka saurara to kaje yanzu shikenan ka zama dan uwan mu musulmi wane suna kake so cikin sunayen musulmi Allah daga yau sunan ka Abubakar ka fahimta za su kai ka kai wanka kai bakin burgudu da kai iya za su kai ka kai wanka daga yau ka zama cikin musulmi insha Allah ta'ala Allah ya yi musuluncin ka albarka Allah ya cece mu Allah ya karbi addinin ka na musulunci Allah ya sabu da kiyama mu haɗu da kai alƙashi inwa al'arshi mu haɗu a cikin gidan aljanna alhamdulillahi rabbil alamin